sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lasariya. Baba Yakub makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan ga watan Maris shekarar 2021. Kanan labarai.
An shiga wani hali a Ivory Coast ko a wani dalili? Shugaban Amurka kuwa ya rattaba hannu akan kudirin agajin annobar corona. A Sudan ta Kudu kuwa an yankewa wani mutum hukuncin shekaru 7 a gidan kasu.
To kanan labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa an zago wasu daga cikin daliban kwalejin gandun daji da ƴan bindiga suka yi awon gaba da su a Kaduna.
Kuma an yi sa'a ko nasara na ceto akalla waɗanda aka sace guda 180 waɗanda suka hada da maza da mata. Cikin waɗanda aka ceto akwai mata guda 42 dalibai, akwai kuma maza 130, sai kuma guda 8 wanda ma'aikata ne.
A cikin shirin za ku kuma ji tattaunawa da mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro Muhammad Baba Gana Mangunu kan ganawa da shugaba Buhari yayin da sarakunan gargajiya game da batun tsaro.
Jami'an tsaro suna da haƙƙi, amma kuma al'umma da suke karkashin sarakunan nan su ma suna da nasu na bada bayanan sirri.
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin lauyoyin kasar ta buƙaci bangarorin siyasa su mutunta tsarin da doka ta shimfiɗa wajen neman haƙoƙi da suke zargin an tauye musu, kamar yadda tafarkin demokradiyya ya tanadi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. An shiga halin rudani da rashin tabbas a kasar Ivory Coast a jiya Alhamis, biyo bayan mutuwar Firaministan kasar Hamid Bakayoko, Firaminista na biyu kenan na kasar da ke yankin hamadar Afirka da ya rasu yana kan mulki a cikin watanni 8. Bakayoko na hannun damar shugaban kasar Alassane Ouattara ne wanda ya mutu a sanadiyar cutar kansa 'yan kwanaki kaɗan da cika shekaru 56 da haihuwa. An naɗa shi a matsayin Firaminista a watan Yulin 2020. Bayan mutuwar tsohon firaministan kasar Amadou Gonkola Bali, wanda shugaban Ouattara ya zaɓa don ya maye gurbin. Duk da yake shugaba Ouattara ya bayyana shugaban ma'aikatar shi Patrick Achi a matsayin firaministan wucin gadi bayan kwantar da margayi Bakayoko a asibiti. Mutuwar Bakayoko ta bar gibi da yanzu shugaban zai maye gurbin, inda yanzu haka ake neman wanda za a naɗa a kasar. Abu ne mai matukar wuya a samu wanda zai maye gurbinsa saboda matsayinsa da yadda yake gudanar da lamarinsa, a cewar wani mazaunin Abidjan Maturin Batomi. Koda kuwa ba jam'iyyar ku ɗaya da shi ba zai yi tsayin daka don ganin an yi daidai. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan kudirin rage raɗaɗin annobar corona na dala $1.9 trillion zuwa doka, wanda ya buɗe ƙofar bayar da agajin gwamnatin tarayya ga Amurkawa da ke cikin mawuyacin hali da tattalin arziki musamman 'yan kasuwa. Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu kwana ɗaya bayan amincewar majalisar wakilai da kudirin dokar da ƙuri'a 220 sun amince, wasu ƙuri'u 211 kuwa ba su amince ba. Ba tare da goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican ba, kuma kwana ɗaya kafin lokacin da fadar ta White House ta tsara. Wannan gabatar da kudirin mai cike da tarihi na da manufar ƙara gina tubali mai kyau a ƙasar da zai baiwa jama'ar ƙasar dama da ma'aikata da talakawa, mutane da suka taimaka wajen gina ƙasar, damar gwagwarmaya, a cewar Biden lokacin da yake gabatar da kudirin. 'Yan jam'iyyar Republican dai sun ki amincewa da kudirin, suna masu cewa kuɗaɗen sun yi yawa kuma ba za su kai ga waɗanda ke da buƙatar tallafin ba, a cewar shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Kevin McCarthy a ranar Talata, inda ya kira ƙudurin da cewar mai ɗan karen tsada da rashin gaskiya kuma wanda yake na ɓangaranci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. An yankewa wani mutum dan kasar Sudan ta kudu hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 7 bayan samun shi da laifin yiwa wata karamar yarinya fyaɗe. Lamarin da ba a saba ba da ya shafi hukuncin fyaɗe a kasar da ke nahiyar Afirka. Laifukan fyaɗe da cin zarafi ba abu ne da ake yawan kai ƙararsu ba a kasar ta Sudan ta kudu, kuma kalilan daga cikin masu aikata miyagun ɗabi'un ake hukuntawa. Amma hukuncin da aka yanke akan wasu sojoji biyu a bara bayan sun yi ma wata mata fyaɗe a garin Yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka. Yayin da yake yanke hukunci a Boy, babban birnin jihar Jonglei, a jiya Alhamis, alƙalin kotun ya ce za a biya iyalan yarinyar diya kamar yadda tsarin kotun dinka ya tanadar. Wanda ya aikata laifi zai biya yarinyar diya da suka kai da shanu guda 5 ko kuma kwatankwacin haka kamar yadda tsarin dokokin dinka suka tanadar, in ji alƙali Yel. Shi kuwa lauya mai gabatar da ƙara Mangian Nwanyi cewa yayi hukuncin yayi daidai kuma doka ta yi aikin ta.
An jima kaɗan, Haraji zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Labari ya kai ga sashen Hausa na muryar Amurka cewa an sako wasu daga cikin ɗaliban kwalejin gandun daji da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su a Kaduna. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya mana ƙarin bayani a tattaunawa da suka yi da Ibrahim Ka'almasi Garba.
To Malam Isa, me ake ciki game da batun sakin ɗaliban nan da 'yan bindiga suka kama?
To kamar dai inda ba za ka rasa ji ba, wato 'yan bindiga ne suka kai hari da misalin karfe 11:30 na dare na Alhamis a kwalejin horar da ayyukan gandun daji da ke yankin Mando a gundumar Afaka da ke karamar kuma Igabi, wanda suka fasa makarantar ta baya suka kuma shiga inda suka ɗibi ɗalibai aƙalla guda 210 kenan. Domin bayan sun ɗibe su, wannan rahoto na fasa gurin ya sa aka kira rundunar soji ta daya, wato wandib da ke wajen kawo a nan garin Kaduna da kuma yankin horar da sojojin sama da yake wuraren shi ma dai a wuraren Mando, wanda su ma duk suka hadu suka bi waɗannan 'yan bindiga. Kuma an yi sa'a ko nasara na ceto aƙalla waɗanda aka sace guda 180, waɗanda suka hada da maza da mata. Cikin waɗanda aka ceto akwai mata guda 42 ɗalibai, akwai kuma maza 130, sai kuma guda 8 wanda ma'aikata ne. Amma har yanzu akwai mutum 30 waɗanda maza da mata ne, kuma suna can hannun 'yan bindigan, ba a riga an ceto su ba.
To Malam Isa, har yanzu ana ƙoƙarin ceto ragowar ɗaliban da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su, sannan kuma in haka ne sojojin suna cikin daji ne har yanzu suna ƙoƙarin fatattakar 'yan bindigan saboda a ceto su waɗannan ɗaliban? Sannan kuma akwai wani batun ko biyan ko kuɗi ko wani abu haka da isa 'yan bindigan ko suka sako su, ko kuma dai ƙarfin soja ne aka yi amfani da shi wajen ceto su kawai?
To kamar inda dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruna gaya mana ma labaru lokacin da muka je wannan makaranta, shine wato su waɗanda ake cewa suna hannun 'yan bindigan sun riga sun yi daji, saboda kuma sojojin sun riga sun bi su. Kuma waɗanda aka ceto ɗin guda 180 su ma magana ce ta bin da sojoji suka musu, saboda kasan idan ana maganar kuɗin biyan fansa sai idan waɗanda suka sace sun samu natsuwa tukuna, tunda a lokacin da aka yi abin ne a lokacin jami'an tsaron suka bi, a iya cewa babu wani lokaci na zama da wata shawara da har za a ce za a iya biyan kuɗin fansa. Amma dai guda 30 da aka riga aka tabbata su, yanzu haka an ce sojoji, in ji shi kwamishinan tsaro, sun bi su daji, kuma suna can suna kokarin ganin su ma mutum 30 da suka rage an ceto su an dawo da su.
To Malam Isa, mun gode sai mun sake tuntubar ka mu ji halin da ake ciki.
To madalla Malam Ibrahim Ka'almasi, Allah ya sa mu dace. Nagode.
Isa Lawal Ikara kenan a hira sa da Ibrahim Garba. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu.